الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم كمر كل الله سبحانه وتعالى يا ساك داود مونا رانا تجمع بقي جوات رمضان ألف دريه دولة ثلاثين دتفس وجبي دي دي دبيو جوات يونيو شكرا تدبو بيو دقو مشا بقي منا نن أشكين يردان الله دسان سد نفن سد آج جن سد تيمقنسا a cikin ci gaba da karatunmu na tafsirin sura ta tara a cikin Al-Qur'ani, wato suratul Tauba, surat Tuba. Wannan karatu yana zuwa ma masu saurare ne daga Jami'u Abi Ubaidah ibn al-Jarrah, babban masallacin Juma'a da ke kan titin bypass a cikin garin Kaduna ta Najeriya. Jiya mun kwana akan aya ta 60 a cikin suratul Tauba, wato ayar da aka yi mana bayanin waɗanda za a baiwa zakka. To Allah subhanahu wa ta'ala, kamar yadda muka ce, shi ne ya kasa gado da kansa. To ya ambaci wasu mutane waɗanda su ne suka cancanci a basu zakka. Ma'ana kenan, kamar yadda muka ce, ba kowa ba ne kawai zai ce ya tashi kawai ya ce a bani, a taimake ni. A'a, in ma har ya kai matsayin da za a taimake ka, to sai an samu mutane nagartattu daga ibirinka ko yankinka, mutum uku masu hankali, salasatun min ulil hijja ko min zawil hijja, su tashi su ce, jama'a, halin da wane yake ciki bai kamata mu zura masa ido ba, ya shiga halin ni ƴata su, ya shiga hali na kasawa, mutum ne wanda yana buƙatan a tallafa masa. To a wannan hali shikenan sai a dinga yin maka ruwan ambaliya da dukiya a baka. Amma musulunci bai bude kofa ba, kowa kawai tashi da wanda ya gaza da wanda bai gajiya ba, wato ya tashi ya ce a taimaka masa. Dan haka irin wannan wata drama ta faru a wani masallaci. Wani ya tashi ya ce, jama'a, don Allah a taimaka, akwai wasu marasu lafiya a wuri kaza. Sai wani ya ce, zauna, mu dan ka gama mun tashi dan ba mu kwanta mun ce ba mu da lafiyan ba. Ana fahimta? To mun karanto mas'aloli da dama a ƙarƙashin wannan aya, domin tana da faɗi ƙwarai da gaske. Mun tsaya akan mas'ala ta hukuncin mutumin da ya ɗauki zakka sai ya baiwa, wato mutumin da ba shi ya kamata a baiwa ba. Menene hukuncin zakkansa? Muka ce Imamu Malik radiyallahu anhu ya yi tararrabi a cikin wannan mas'ala. Ya ce zakka ba ta yi ba, a wani ƙaulin kuma ya ce zakka ta yi, amma zance mafi inganci insha Allah shi ne zakka ta yi, saboda hadisin da muka kafa hujja da shi a cikin Bukhari da Muslim, wanda wani mutum ya ɗauki zakka ya baiwa wata karuwa, ya sake ba da zakka ya baiwa wani ɓarawo, rana ta uku ne ya baiwa mutumin da ya dace ya ba, sai ya samu damuwa, aka ce da shi, ai waɗannan mutane da ka ba, kaga wane fa ɓarawo ne, wane kuma a'a ko wance karuwa ce. Sai aka zo masa a mafarki aka ce, a karkada mu, ai wannan zakka da kai ka bada ta inda ya cancanta ka baya, saboda karuwa sakamakon wannan zakka Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye ta ta daina karuwanci shi ko wannan dan fashin sakamakon wannan zakka Allah subhanahu wa ta'ala ya shirye shi shi ma ya daina fashi don haka kenan koda ba wanda kai nufi bane misali ka baiwa zakkan kai dai niyya kawai ake duba domin qa'ida ta usulul fiqh tana cewa al-ibratu fi shari'a bil maqasid wan niyyat la bil mabani wal alfaz abinda Allah subhanahu wa ta'ala yake kallo a wurin ku kawai zukatanku inna Allah la yanzuru ila ajsamikum ila suwarikum wala ila ajsamikum walakin yanzuru ila ma fi qulubikum kan jiki ba matsala bane a wurin Allah subhanahu wa ta'ala rama ba matsala bace a wurin Allah subhanahu wa ta'ala amma menene zuciyar ta kunsa ina fata muna fahimta sannan matsala ta gaba a cikin karkashin wannan aya menene hukuncin mutumin da ya bada zakka sai zakkan ta salwanta to malamai sun ce ya danganta da irin salwantan da ta yi misali kai ne ka cire zakka bayan ka cire zakka din kafin ka bai wa ɗayan mutanen nan guda takwas waɗanda alqur'ani ya faɗa ya lissafa sai wannan dukiya ta salwanta misali yau ka fitar da zakkan jim kaɗan zuwa anjima ko gobara ta zo ko aka samu ambaliya ko ƴan fashi suka zo suka anshe wannan zakka to in dai ba sakaci kai ba to malamai suka ce shikenan zakka ta yi saboda wani abu ne Allah subhanahu wa ta'ala ya daura ma wannan dukiya amma da za ka fitar da zakkan misali yau misali a ce 7 ga Ramadan ya kamata ka fitar da zakka sai ka fitar sai kawai ka je ka samu wani wuri ka kunshe wannan zakka baka bai wa wanda ya dace ka bashi ba wata daya misali ya zo wata biyu akan wannan kudi kafin ka kai shikenan sai kudi suka salwanta to malamai suka ce baka fitar da zakka ba sai ka sake fitar da zakkan saboda kai sakaci menene naka rajin kiri akan bai wa wanda ya dace ka bai wa hakkin su ina fata kuna fahimta malamai to karkashin wannan aya kuma har wayo akwai wata matsala shin imam jagoran mutane ya halatta a bashi wannan zakka ya kasa malamai suka ce babu laifi in dai har shi yake jagorancin ku kun yarda da shugabancin sa kuma zai iya kai wannan dukiya inda ya dace a kai to ba laifi bane ana iya danka masa a ce mallam ga zakka ka duba abin da ya dace a cikin ta muna fahimta matsala ta gaba mun yi bayani a cikin aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci wal amilina alaiha masu aiki a cikin zakka muka ce koda mai kudi ne a wannan hali ya cancanci a bashi zakka saboda aiki yake yi wa addini wurin tara kudi daga masu dukiya domin a maidawa marasu dukiya to shin akwai wani percentage ne da za a iyakance mai misali kamar yadda kaga EFCC yanzu idan aka samu whistle blower wani mutum yazo yace naga tarin sununun tsubirin kudi a safe din wani misali sai aka je aka bude wannan safe aka ga misali dala biliyan 23 kana da 5% na dala biliyan 23 ku buga mana nawa zai zama misali 5% of 23 billion dollars now kudi ne bayan kadan ba masu yawan gaske to shin ita ma zakka haka za a yi a ce misali iya abinda aka samu za a baka dayan kaso 4 koko dayan kaso 6 koko dayan kaso 8 kamar yadda ake raba zakka malamai sai suka saba Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi za a kasa ta gida 8 ne 1/8 shine za a baiwa wanda yayi dawainiya da jigilan tara zakka amma Imam Mujahid radiyallahu anhu yace a ba za a iyakance wani certain percentage ba ba abinda za a iyakance kawai za a duba gwargwadon aikin sa wahalar da yayi misali ta bukata a bashi nawa gwargwadon wahalar ka sai a dauka kawai a ce shikenan ga abinda za a baka Ibn Umar yace radiyallahu an a'a za a dauki dukiyan ne a basu daga baitul mal wato ibn al-arabi yace za a dauki dukiyar a basu daga baitul mal to amma wannan ra'ayi nasa wato yana da rauni kwarai. Ra'ayi ingantacce a ciki shine zakka ba za a iyakance a ce saboda kayi aiki za a baka ɗayan kaso hudu ko ɗayan kaso shida ko ɗayan kaso takwas ba, a'a abin da ya faɗo kawai Allah ya ci da kai shine za a baka, domin wannan wahala da kai na kai komo wurin tara ainihin zakka. Muna fahimta malamai? Matsala ta gaba a ƙarƙashin wannan sai malamai suka sake sabawa, jawazu akhdhi al-ujra min al-mu'amalat, shin ya halatta misali a mu'amalance idan za ka yi mu'amala da kai da koma wane ne ya kamata ka shata ka ce sai an baka kaza? Wasu ka ce a bai halatta ba. Misali kai ne, mutum ne ya zo ya ce malam ina son ka raba mana gado, mu'amala ce wannan, shin ya dace ka ce sai an baka kaza? Misali kamar haƙan makabarta, misali mu'amala ce, shin mai haƙan makabarta yana iya cewa a'a duk gawan da aka kawo sai an bani 5,000 misali sannan haƙa, koko a'a in ba za ku iya ba ku zo ku haƙa rami abinku ku binne shi? Misali mu'amala ce. An fahimta? To sai malamai suka saba, wasu suka ce a'a bai dace ka anshi komai wanda za ka yi mu'amala da wani ba. Ra'ayi na biyu suka ce a'a kana iya ansan wani abu a cikin wata mu'amala da za ka yi, misali kamar wankin gawa, wani ne ya rasu misali sai kai ka bude wani wuri ka ce to shikenan duk wanda aka yi ma rasuwa idan yana so a wanke masa gawarsa a nan to sai ya ajiye mana 15,000 misali, mu'amala ce. Wasu ka ce babu laifi kana iya ansa, wannan kuma ita ce ra'ayi, wato shine ra'ayi salim ko aslam wanda yake ya firin jayi, duk abin da aka zo ma da shi kana iya cewa na mu'amala wanda musulunci bai haramta ba, kana iya cewa to ni abin da za a bani akan wannan aiki da zan yi shine kaza, wannan ya halatta. Don haka kwanakin baya akwai wani nan cikin talibai ya ce mu ko a kebbi ne ko a jigawa can sai ka biya kuɗin haƙan makabarta, nan an ɗanyi wasu magana mutane suka ce a wai ka ji ma makabarta sai an biya. To yanzu misali mutanen nan da suka zo bayan gari in ka kalli abin mahanga ta hankali, misali idan kana so a haƙa maka lambatu a ƙofar gidanka, misali kiran mutum za ka yi ka ce kai haƙa min lambatu, in ya gama ka ce Allah ya shi maka albarka ya sa ka gama lafiya, ko ko tsada za ku yi? To in tsada za a yi ai bai sake da haƙa makabarta ba, saboda wani aiki ne su suna taimaka maka ne, to kuma ya kamata ku taimaka musu. Menene za a taimaka musu da shi? A yi musu salari. Idan ko ba za a yi musu salari ba, suna da daman da za su yi haɗaka su ce to abin da zai faru duk gawan da za a binne sai an ba mu 2,000, wannan halal ne fiyo halal, ba wani abu a cikinsa don mu'amala ce. Idan ko kun ga da kyashin ku ba mu zo kasun ku ya ɗauki dagi ko ko cebur ko ko manjagara ka sai da za ka yi ka haɗa ka yi majorin gawanka ka sa, mu na mu kallo kawai mu taya ka da doyin alheri, babu laifi a ciki. Saboda kai a hankalce kana tunanin a hankalce, kar ma ka kawo maganar mu'amala ko addinance, a hankalce mutum ya zo ya tare gawa ba kowa ma ke ɗaukanta ba, duk yadda ta zo ma kuma za su tacibe ta za a sa a cikin rami sannan a haɗa ma, to kuma kowa sai ka bari ganshe ta shi, ya kamata a yi musu wani abu don mu'amala ce. Malamai kuna fahimta? Matsala ta gaba, shin ya halatta a cikin kuɗin zakka idan misali aka yi yaƙi tsakanin musulmai da waɗanda ba su ba sai aka kama fursunonin yaƙi daga cikin musulmai, shin ya halatta a cikin kuɗin zakka a je a bada domin a yanta waɗannan musulmai daga ƙangin bauta? Imam al-Asbagh radiyallahu anhu yace ya halatta, ana iya ɗaukan kuɗin zakka domin shi ma ya shiga cikin wafir riqabi, wato cikin yanta wuyayin bayi, tunda musulman nan an kama su a matsayin fursunonin yaƙi ne, to a inda suke yasunansu bayi, don haka ana iya zuwa a ɗauki wannan dukiya a je a bada domin a yanta su. Ibn al-Qasim ɗalibin Imam Malik rahmatullahi alai yace la yajuz, ni a wurina bai dace ba. To amma ra'ayi mafi inganci shine ya halatta idan aka kama musulmai a wani wuri fursunonin yaƙi, ya halatta a cire daga cikin kuɗin zakka a je a bayar domin a yanta su daga wuyan bauta. Allah ya sa muna fahimta. Matsala ta gaba, mutum ne ya rasu ya bar bashi, ai kun ga anan an ce wal gharimina alaiha,
da mutanen da bashi yayi ma yawa, to shin shi ma mamaci ya shiga cikin wannan hukunci? Mutum ne ya rasu misali ya bar tarin tsibirin kuɗi da ake bin sa na bashi, shin ya halatta a cikin kuɗin zakka a cire a je a biya masa bashin sa bayan ya rasu? Malamai suka saba. Abu Hanifa yace ya halatta, yace ba za a yi haka ba, don ana maganan wanda bashi yayi ma yawa ne a raye, an fahimta? Amma mutumin da ya riga ya rasu, to magadansa su suke da haƙƙin da za su biya. Kuna fahimta malamai? Wasu daga cikin malamai daga cikin ainihin wato me yake da suna abin nan ɗaliban Imamu Malik suka ce a'a, babu laifi, ana iya cirewa a cikin kuɗin zakka, ana iya cirewa a cikin kuɗin zakka a je a biya wa mamacin da ya mutu da tsibirin bashi a kansa. To magana mafi inganci ita ce maganganun da wasu daga cikin ɗaliban Imamu Malik suka yi radiyallahu an, idan mutum ya rasu saboda bashi yakan jefa mutum cikin tasko a ran alƙiyama, tun daga cikin kabari ma yakan fada cikin fitinar azaba, kabari yakan matse shi, yakan yi masa duhu, yakan fuskanci raɗaɗi a ƙona shi tun a cikin kabari. Don haka tunda akwai yadda za a yi, in ya zama na magadan babu halin da za su yi su biya, to ba laifi ba ne a cire a cikin baitul mal, a cire a je a biya, wato cikin kuɗin zakka. Muna fahimta malamai? Sai matsala ta gaba, shin mutum ne ya zo an yi maganan miskini kuma aka yi maganan faƙiri, aka ce sun cancanci a basu zakka. To mutum ne ya zo misali ya yi bayanin halinsa, ya ce wallahi ni ina da damuwa, ina da iyalai, ba ni da abin da zan ci, yanzu azumi ma kaza kaza da sauransu, shin ya halatta daga wannan bayanin kawai a cire kuɗin zakka a basa? Malamai sun saba, wasu ka ce bayanin da ya yi kawai ya wadata, a bashi abin da ya cancanta a bashi. Wasu daga cikin malamai suka ce a'a, sai an je an yi bincike an gano gaskiyar maganarsa. To amma zance mafi inganci shine a da ba yanzu ba, idan mutum ya zo ya yi bayanin matsalarsa a ɗauki kuɗin zakka a bashi a da. Saboda ya tabbata a cikin Bukhari da Muslim rahmatullahi alaihima, wasu mutane sun zo wurin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam huntaye ba su da takalma, kai rawun yace in ka gansu mutane ne na bayan gari wanda talauci a kansu ya kare. Annabi alaihi sallatu wasallam idansa ya kada ya turu ya yi ja, kamar yana ce masahabbai radiyallahu anhum, shin a cikin musulmai yanzu akwai mutane irin waɗannan waɗanda suna tafiya huntaye babu takalma, ga su a komaɗe a ƙeƙashe a bushe, jiyojinsu kana iya kallo? Ya tashi ya hau minbari ya ce ku ba mutanen nan, aka ɗan fito da abu, Annabi bai shiru ba sallam, ya dinga magana ya dinga magana, sai da aka fito ya ga mutanen nan an wadata su da dukiya, sannan aka ga fuskar shi ta ya haske ya dara ya yi murmushi. Don haka sai suka ce to da wannan hadisi idan mutum kawai ya zo ya ce ga matsalarsa a bashi, to ni kuma sai nace wannan shine ra'ayin da yafi inganci a jiya da shekaran jiya ko kuma a da. Amma yanzu saboda yanayi, saboda kamar yadda mai risala ke cewa ana haifar wa da mutane hukunce hukunce gwargwadon irin yadda suka haifar ma da kansu wasu abubuwa, ba zai yiwu kawai ka zo ka ce wa mutane misali ana tara kuɗin misali mutane ka zo ka ce a'a ai ga kaza ga kaza ga kaza kawai a ɗauki kuɗi a baka, in har za a ta yin haka to za a samu marasa gaskiya da yawa. Idan ka kawo matsala dole a bincika a je a biya. Akwai wanda nake zaune da shi ɗan siyasa yake gaya min, yace wallahi malam ina ba sa bayani akan ya kamata ku dinga taimako, yace wallahi abinda muke iya malam muna yi, amma galibin mutane kashi 80 wallahi malam ƙarya ne. Yace akwai mutumin da ya zo min yace yana ciwon idanu, za a mai aiki ya kira wasu kuɗaɗe yadda ɗan dai kuɗin haya haka kamar 2 bedroom haka zai kama maka. Yace to a ina ne za a aikin? Yace asibitin Dutse. Ni kuma very unfortunate ina da yaya shi aikinsa to yana duban idanu. Sai na tambaye shi nace wa ka samu? Yace wane ya samu, ya ambaci sunan wani likita. Sai shi ya kira, da ya kira sai aka ce a ai kwata kwata mu yau da shi tun daga shekaran jiya zuwa yau ba mu ma duba patient din ido ba ma, kai hasali ba ma mu da likitan ido ma anan. amma ya dinga hura wuta, ya dinga hura wuta, da aka ce to kawo bill din a tura ka wurin likitan, shikenan sai bat 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 yadda ka san bacewan kuɗi. To kaga in za a ta budewa kowa zai ce a ai wallahi ga kaza ai ga kaza a tafi a haka, to ina tabbatar muku za a samu mutane yan wanki da guga da turare da staci duka za a samu a cikin al'umma, kamar yadda na faffado misali a jiya na kuma bada misalai. Sannan yake gaya ma akwai waɗanda suka zo suka ce to wai ga Ramadan ya kusa, ga wani littafi mai kyau da Allah muna son ka taimaka ka buga, sai su ba matsala kofi ne kuke so, muna son kofi ne kamar 10,000 ce to ku kawo littafin za mu buga sai mu kai masallatai, wai su a'a kayan suke so a ba su buga. To akwai gaskiya a cikin magana, kai ne fa ka ce misali kana so kai gini, sai wani ce da kai to ba matsala ba ni plan, kai me yana ka ka bada mana ingini za ka ce a'a ni dai in zai yiwu ka ba mu kuɗin mu mu gina, akwai gaskiya a cikin magana. To kaga a jiya da shekaran jiya bayani yana gamsarwa, amma a yanayin da muke ciki a yanzu ba yadda za a yi ka zo da bayani a ɗauki dukiya a baka sai an bincika. Matsala ta gaba, shin ya halatta mace ta baiwa mijinta zakka ko bai halatta ba? Nan ma malamai sun saba, wasu ka ce a'a bai halatta mata ta ɗauki zakka ta bai wa mijinta ba, wasu ka ce a'a babu abin da ya hana mata tana iya ɗaukan zakka tana iya bai wa mijinta, domin shi ne ya wajaba ya ciyar da ita, ita bai wajaba ta ci da shi ba, to tunda ko bai wajaba ba ya halatta ta ɗauki zakka ta bashi. Misali kamar ka sami irin wacce ake cewa sugar mom ɗin nan, misali ita ta haife ka a shekaru tana da irin kamar shekaru 45 ta same ka dan 25 ta ce shikenan kai duk garin nan ba wanda ya yi sai kai, tana da dan gidanta da ƴan motanta, to kai dai kawai abinda ake so ka zo ka yadda za ka yi auren kawai, dama can kai kakan haɗa bai haɗu, in an ɗaga ka ba za a ce ba bari a siya. To gidanta ga kafin gama auduga, sannan kuma gini kamar ginin ƙasar Turai, abinci dama kai kakan yi o wanne, misali ba na safe ba na rana, na dare ne kake dan hada, to shikenan sai ka zo ka auri shugamo ka zauni gida kuma ta ci da kai ta shayar da kai, kuma lokacin zakka ta ce gashi ba haka yake ba, dama ayin aure dadi sai a ce da miji uba, kuna fahimta? Sai suka ce ya halatta mace ta dauki zakkanta ta baiwa miji, me ye dalilin ku? Suka ce hadisin da ya tabbata a cikin Bukhari rahimahullah, Bilal wata rana yana tsaye radiyallahu anhu, sai ga wata mata ta zo tana so ai mata iso ta ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sunanta Zainab. Sai Bilal ya je radiyallahu anhu ya gaya wa annabi cewa ya rasulullahi wata mata mai suna Zainab tana so ta ganka. To zayanib din suna da yawa a cikin matayen sahabbai, annabi sai ya ce alaihi sallallahu alaihi wa sallam ayyu zayanib, wacce daga cikin zainabobin? Sai aka ce matar Abdullahi dan Mas'ud, Allah ya kara musu yadda. Annabi ya ce alaihi sallallahu alaihi wa sallam yi mata iso ta shigo, sai ta shigo, da ta shigo ta ce ya rasulullahi nazo ne ina neman fatawa, ka san dai Abdullahi dan Mas'ud Allah ya kara masa yadda ba shi da hali, ni kuma mata ce yar kasuwa, Allah subhanahu wataala ya rufa mani asiri, shin ina iya tallafa masa koda ko da zakka ne in basa? Annabi ya ce alaihi sallallahu alaihi wasallam kina iya bashi zakkan kuɗi, idan ma kika bashi to kin ci tudu guda biyu, tudun kusanci da kuma tudun lada na sadaka da kika bayar. Don haka akan wannan hadisi babu laifi, wato mata tana iya ɗaukan zakka ta baiwa mijinta kamar yadda Ibn Habib ya faɗa rahmatullahi alai, amma Abu Hanifa shi ya ce bai halatta ba, amma ra'ayinsa marjuun ne ba raje ba, wato ra'ayinsa ba shi da ƙarfi saboda ga zahirin hadisi. Ina fata mun fahimta. To da wannan muke cewa matsalolin da ke ƙarƙashin wannan aya sun ƙare, insha Allahu yanzu za mu ci gaba da aya ta 61. Malam bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن، قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم، والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم.
تو إذن أنا بيد آية munce kamar yadda ya tabbata a cikin riwayar Ibnu Jarir rahmatullahi alai, wannan sura ana kiranta al-Fadhiha mai fallasa, saboda yadda ta fallasa halin munafiqai ko suratul munafiquna ma bata yi bayanin halayen su haka ba. Shi yasa muka ce duk inda kaji an ce minhum wa minhum man yaqulu udhalli wa la taftinni, ana fahimta wa minhum man ahada Allah la in atana min fadlihi wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabiyya, duk inda kaji an ce minhum bi ma'ana daga cikin waɗannan munafiqai alladhina yu'dhuna an-nabiy, akwai waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, ko dai ya zanto misali da magana ko kuma ya zanto da aiki. Shi yasa Allah yake a can ya ayyuhalladhina amanu la taqulu ra'ina wa qulu dhanna wasma'u, ra'una ko ku ar-ra'nu wato kalma ce wacce Yahudawa suke amfani da ita wurin cutar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, misali kaman a ce sakare, ma'anan kalman kenan a wurin su. To su sahabbai a larabci in an fadi wannan ma'anan shi dako da kuma saurare, sai suka daura koyi da Yahudawa, sai su ma suna cewa ra'ina, aka ce a'a, kar ku dinga faɗin irin wannan kalma domin a cikinta akwai cutarwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, amma abinda za ku yi, ku yi amfani da madaran kalma wa qulun zurna wasma'u, maimakon ku ce ra'ina ku ce unzurna, yi mana dako, yi mana jinkiri har mu zo muna nan tafe za mu same ka. Sannan cutar da manzo, duk manzon da Allah subhanahu wa ta'ala ya aiko, cutar da shi duk mutumin da ya cutar da shi yakan fada cikin lahana. Innal ladina يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. دمت من ديك تتدى الله سبحانه وتعالى الله بذاك جنس بريك تتدى شيء من لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. أما أبن دعك نفي تتدى الله سبحانه وتعالى شينك تتدى الدين زع kamar yadda yake a can wa man yushaqiqa ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla, haka kuma duk mutumin da yayi sa'in sa da addinin Allah subhanahu wa ta'ala kamar ya cutar da Allah ne subhanahu wa ta'ala, Allah ya la'ance shi a nan duniya, sannan ya tattalan masa azaba ta wulakanci ran al-qiyama. Haka waɗanda suke cutar da mu'minai maza, sannan suke cutar da mu'minai mata, Allah subhanahu wa ta'ala ce hakika sun dauki zunubi mai tarin girma ran al-qiyama gaban Allah subhanahu wa ta'ala. Annabi Musa shi ma irin wannan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana bayani, ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina azaw Musa fa barra'ahu Allahu mimma qalu wa kana 'inda Allahi wajiha, kar ku kasance kamar irin waɗanda suka cutar da Annabi Musa, mutanansa ma su ma sun samu wannan nasibi na cutarwa. Qalu udina min qabli an ta'tiyana wa min ba'di ma jitana, to sunnar Allah subhanahu wa ta'ala duk mutumin da ya rike tafarki irin na manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, abinda ya sami manzon Allah shi ma sai ya same shi. Allah yana cewa la tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna min alladhina utul kitaba min qablikum wa min alladhina ashraku adan kathira, za ku fuskanci cututtuka masu yawa daga mushrikai, daga waɗanda irin ba wato daga wurin waɗanda ba irin ku ba, waɗanda ba su wanke damtse, ba su kallon alqibla, za su cutar da ku da bakin su, sannan kuma za su cutar da ku da ayyukanku. To Annabi alaihi salatu wassalam shi ma an yi masa irin wannan. Wa minhum alladhina yu'dhuna an-nabi, daga cikin waɗannan munafiqai akwai waɗanda suke cutar da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wa yaquluna, suna ke cewa huwa udhun, ai shi kunne ne. Wannan kinaya ce a larabci, idan aka ce fulanun udhun bima'ana yasma'u as-sahiha wal fasid, yakan ji zancen gaskiya, yakan ji magana ƙarya, kamar yadda yace a can wa idza ja'uka hayyuka bima lam yuhayyika bihi Allah, idan suka zo sai su yi maka gaisuwa, gaisuwa wacce ba irin ta bane Allah subhanahu wata'ala yace ai maka, kaman Yahudawa da irin waɗannan munafikai, in suka zo sai ce assalamu alayka ya rasulullah, mutuwa ta tabbata a gare ka, domin assalamu da larabci ma'anar shi mutuwa, amma assalamu aminci su sai su ci da wannan lamun sai ce assalamu alayka ya rasulullah shine da Aisha ta fusata radiyallahu anha tace wa alaykumus salam wal la'na kuma da la'ancan Allah da mutuwa ta tabbata a gare ku annabi ce a me zafi yake Aisha ba haka ita ce baka ji abin da yake ba shi ma yake baki ji abin da nace masu ba da suka ce da ni assalamu sai nace wa alaykum kuma mutuwa ta tabbata a gare ku ba shikenan zo na lafiya ba don haka sai ce huwa uzun ai kunne ne yana jin magana kyakkyawa yana kuma jin mummuna mu yi aika aika mu yi abin da zamu yi sannan mu koma mu rantse mishi da Allah zai yarda ana fahimta Allah subhanahu wataala sai maida musu da martani yace huwa qul kace da su uzunu khairil lakum ai wannan kunne ne na alkhairi ko kunne ne mafi alkhairi yafi alkhairi gare ku domin shi ba irin yadda kuke cewa yana jin kyakkyawa bane da mummuna a'a yu'minu billah shi kunne ne wato yakan ji magana har ma jin magana ta saye imani da Allah subhanahu wataala wa yu'minu lil mu'minin sannan kuma yana gasgata mu'mine cikin abin da suka bashi labari zaka iya cewa amantu bihi wa amantu lahu ko amantuhu bi ma'ana saddaqtuhu na yadda da shi na gasgata maganar sa kalmomi ne mabambanta amma duk ma'anar shi daya amantu bihi amantu lahu amantuhu bi ma'ana saddaqtuhu fi ma akhbarani na gasgata shi cikin abin da ya bani labari don haka kace kunne ne mafi alkhairi ko kunne ne na alkhairi gare ku yana imani da Allah subhanahu wata'ala yana kuma gasgata mu'minai cikin abin da suka bashi labari wa rahmatun lil ladina amanu minkum sannan kuma rahama ce amma ga waɗanda suka yi imani daga cikin ku ashe kenan duk mutumin da bai yi imani ba da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu ta yadda za a yi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya zame masa rahama shi yasa Allah yace fa bima rahmatin min Allah linta lahum walau kunta faddan ghaliz alqalb lan faddu min hawlik sannan kuma yake cewa laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim annabi yazo ya kasance ga mu'minai mai tausayi ne mai jin kai ne wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin ba mu aiko ka ba face sai dan ka zame rahama ga talikai gaba daya amma su talikan ga wanda suka bi abinda annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo amma duk mutumin da bai imani ba bai bi shi ba babu ta yadda za a yi annabi ya zame masa rahama zamu ga irin wannan karara a lokacin da Abdullah ibn Ubay ibn Salul ra'sun nifaq wanda yake duk wani munafiki yanzu a duniya dalibin Abdullah dan Ubay ne malamai kuna fahimta a lokacin da ya tabbata ya san cewa yayi aika aika yayi tsiyar da duk zai yi ga addini da yaji zai mutu sai ya bar wa ɗansa sahabi Abdullah radiyallahu an ya bar masa wasiya yace idan na rasu ka je wurin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ka ce ibada abayarsa a bizne ne a cikin ta sannan kuma yazo yayi mani sallah a tunaninsa wannan abu zai amfana da shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam babu wani abu da zai amfana da kai matukar baka yadda da shi ba annabi ya bada riga ya je masa sallah alaihi salatu wassalam amma duk da hakan kuma bai hana Allah subhanahu wataala ya azabtar da shi ba saboda mizan da mi'yar ma'aunin da ake lura da shi shine imani to kutun da ya mutu ba imanin sai Allah ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abada wala taqum ala qabri karka sake tsayawa wani mutum daya da ya mutu daga cikin waɗannan munafikai karka tsaya wurin kabarin sa karka yi masa sallah sun kasance ba su yi imani da Allah ba ba su yarda da manzo ba kuma sun mutu suna fasikai ashe kenan kun ga imani ko ko rahama takan samu waɗanda suka yi imani ne Allah subhanahu wataala sai ce walladina yu'duna rasulullah kaga waɗanda suke cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam lahum azabun alim suna da azaba mai radadi kaman yadda Allah yace wama kana lakum an tu'dhu rasulullah wala an tankahu azwajahu min ba'dihi abada in dhalikum kana inda Allah azima baiwa gare ku ku mu'minai ku tattaru ku cutar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bai kyautu ba ba girman ku bane ba kuma mutuncin ku bane a don haka ba daidai bane cikin masu tafasir sun akaito cewa wannan aya ta sauka ne akan Attab ibn Qushayb kaman yadda Qurtubi ya kawo rahmatullahi alai, ko kuma yace a'a ta sauka ne a wurin Naftal bin Harith ɗayan biyu, dukkaninsu suna cikin munafiƙai, sukan yadda maganganu, su faɗi maganganu, amma idan suka zo gaban annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai su ce a'a. Wato wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khalau ila shayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustazi'un. Kada ku damu, kullum muna nan, tafiyan mu daya, aqidin mu daya, komai namu bai daya, amma waɗannan mutanen ai muna mai da su wawaye. Kuna fahimta? يحلفون بالله
يحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين.
wannan aya kamar yadda Qatada yace radiyallahu anhu ta sauka ne akan wani mutum daga cikin munafikai. An fita yaƙi, za a tafi yaƙin Tabuka, sai ya kalli sahabbai radiyallahu anhum yake cewa kai ma ara qurra'ana arghaba minhum butunan wala ajbana 'inda al-liqa, yayi maganganu na batanci yake cewa ni fa idan za a sanya mutanen nan akan ma'auni ban taba ganin mai kwadayi irin su ba, ban taba ganin matsorici irin su ba, sannan ban taba ganin makaryaci irin waɗannan mutane ba. Sai ya ƙara yana cewa na rantse da Allah, idan abinda Muhammadu yake faɗa gaskiya ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, mu dinnan kaman yadda yake cewa wato mun fi munafikai sharri. Mu dinnan idan abinda annabi ya kawo yake faɗi gaskiya ne, mu mun fi jakuna sharri. Sai aka ɗauki magana, aka je aka gaya ma annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, sai ya rantsi. Shine sai aya ta sauka, ya'lifuna billahi lakum liyurdukum, suna rantse maku da Allah domin su yarda da ku. Don an ce man kana halifan falyahlif billah, duk mutumin da zai rantse ya rantse da Allah subhanahu wa ta'ala, wa man hulifa lahu falyarda, duk mutumin da aka ce mashi wallahi to ya zama dole sai ya yarda. Matukar mai rantsuwan ba dan shi'a bane, domin auren ƴan shi'a ya dace ka ce wallahi billahi tallahi akan ƙarya. Wannan magana tana cikin usulul kafi, tana cikin anwarun nu'maniyya. Wai al-yaminul mughallada, rantsuwa mai zafi kana iya yin ta akan ƙarya, matukar wanda kake rantse ma ba dan shi'a bane irin ka. Malamai kuna fahimta? Don haka yahlifuna billahi lakum liyurdukum, suna rantse maku da Allah subhanahu wa ta'ala domin su yarda da ku, wallahu wa rasuluhu, Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa, a haqqu an yurdu, su suka fi cancanta da a yarda da shi ko kuma a yarda da su. A duba mun zamirin wallahu wa rasuluhu, Allah subhanahu wa ta'ala da manzonsa, a haqqu su suka fi cancanta, an yurduhu ma ne koko an yurduhu, an yurdo, su yarda da shi. To shi wa za su yarda, Allah koko annabi? Malamai sun saba in kanu mu'minin, in sun kasance mu'minai ne. Wannan zamirin akwai maganganu akan sa na malamai kusan guda biyu ko guda uku, amma ina so mu sani a larabci ana iya amfani da zamirin mutum daya mutane da yawa. Malamai kuna fahimta? Misali Allah subhanahu wa ta'ala yace inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu la'afidhun, inna anzalnahu fi laylatin mubarakatin inna kunna mundirin, inna anzalnahu fi laylatil qadr wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal, muni muka saukar da shi da suwa suka saukar. Kaga ashe a larabci ana iya amfani da zamirin mutum daya wa zamiri da yawa. Malamai kuna fahimta? Kamar yadda yake a can, kamar yadda zaka yi amfani wa zamirin mutum biyu ga mutum daya. Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wa auhayna ila Musa wa akhihi Haruna an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta waj'alu buyutakum qiblatan wa aqimus sala wa bashshiril mu'minin. Wato muka yi wa annabi Musa da ainihin dan uwansa Haruna wato wahayi akan cewa ku zauni kasar Misra, ka duba damirin ka ga wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa liqaumikuma bi Misr buyuta sai yace me waj'alu buyutakum qiblatan bai ce waj'ala buyutakuma qiblatan ba wannan alarabci ya dace to sai masu malamai masu kauli na farko suka ce eh wannan shine abinda Allah subhanahu wataala yayi ana bima'ana wallahu kama yace wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhuma da Allah subhanahu wataala da manzon sa sune suka fi cancanta da a yaddar da su idan munafikan nan sun kasance mu'mini ne wato sun kasance mu'minai ne muna fahimta irin wannan yazo aya ta mana bayani man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah don mutumin da yabi Allah subhanahu wataala to Allah yabi subhanahu wataala don mutumin da yabi kuma manzon sa sallam to Allah yabi muna fahimta kauli na farko kenan kauli na biyu suka ce a'a damirin yana komawa ne ga Allah subhanahu wataala domin shine ya aiko manzon nan sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya'lifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurdullaha wato Allah da manzon sa su suka fi cancanta da shi Allah a yaddar da shi saboda sai ka fara yaddar da shi kake zama mu'mini zance na nawa kenan zance na biyu zance na uku suka ce a'a abinda yake akwai anan damirin yana komawa ne ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam domin qa'ida ta larabci ya'udu ad-damiru ila al-aqrab al-madhkur shi damiri har kullum yakan komawa wanda ya kusance shi wanda ya rabe shi sai mu duba mu ga ya'lifuna billahi ma qalu ya'lifuna billahi lakum liyurdukum wallahu wa rasuluhu ahqqu an yurduhu sai mu duba tsakanin Allah wa rasuluhu wanne ne yafi kusanci da wannan damirin rasul sai suka ce to ai wannan damirin yana komawa ne ga manzo domin abinda yasa shi annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shine ake gani shine ake mu'amala da shi amma zance mafi inganci ita ce magana ta farko wannan damiri an yi shi ne bi sighatil ifrat wal murad bihi al jam an kawo shi guda daya amma abinda ake nufi Allah da manzon sa sune suka fi cancanta da a yaddar da su domin idan ka rike Allah kace ka yadda da shi baka yadda da manzo ba imani zai amfani babu idan ka rike manzo kace shine kadai ka rike ba ruwanka da Allah subhanahu wataala imani zai amfani a don haka sai Allah subhanahu wataala ka yadda da shi ya yadda da kai ka yarda da shi sannan ka yadda da manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zaka iya zama mu'mini nagari a don haka in ka rike daya ka saki guda daya ba sunan ka mu'mini ba kuma imanin ka ba zai taba shiga ba har abada ina fata muna fahimta alam ya'lamu
annahu man yuhadidillaha wa rasulahu fa anna lahu naradan ma qalidan fiha zalika al-khizyul 'azim
alam ya'lamu shin wai wadannan munafikan basu sani bane annahu yadda abu yake man yu'adidillaha wa rasulahu dum mutumin da yayi sa'in sa da Allah subhanahu wa ta'ala yayi fito na fito da Allah subhanahu wa ta'ala yayi jayayya da Allah da manzon sa sallallahu alaihi wasallam fa anna lahu nar jahannama qalidan fiha yana da wutar jahannama mai dawwama ne a cikin ta zalikal khizyul azim wannan shine tozarci ta tsewa mai girma a don haka kaga damirin can na farko da wannan Allah subhanahu wataala ya ambato Allahu wa rasuluhu ahqqu an yurdu nan kuma alam ya'lamu annahu man yu'adidillaha wa rasula dum mutumin da yayi sa'in sa da Allah da manzon sa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to lalle ya sani cewa wutar jahannama zai shige ta mai tabbatuwa ne a cikin ta wannan kuma ita ce tozarci ta karshe gaba daya da wannan muke iya fahimta dole ne sai an bi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan a samu nasara a samu tsira a samu shiga gidan aljanna domin shine aka aiko daga jinsin mu laqad manna Allahu 'alal mu'minina iz ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum alkitaba wal hikma wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin shine aka aiko daga cikin jinsin mu qul inna ma ana basharun mithlukum sai dai abin da yake bambanta ni da ku yuha ilai ni ana mani wahayi cewa in isan muku daga Allah subhanahu wa ta'ala a don haka annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an aiko sa daga jinsin mu amma ba irin mu bane matsayinsa martabarsa kusancin sa wurin Allah subhanahu wa ta'ala babu wani makhluki wanda yake irin wannan amma mutun ne walau ja'alnahu minan malakan wajal ja'alnahu basharan laj'al walau ja'alnahu malakan laj'alnahu rajula wala labasna alaihi ma yalbisu yadda suke cewa aida an aiko musu malaika Allah ya ce a'a da mun aiko malaikan ma da mun mai da shi mutun ne irin su saboda za a fadda su ya zanto an cudanya musu abinda su suka sanya ma kansu kasa ganewa a don haka dole ne abi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dole ne abi Allah subhanahu wa ta'ala abinda ake nufi da sa'in sa da Allah da kuma manzo wato shine kai fada da addini duk mutumin da zai fito yayi fada da addini ya yaki addini to wannan kowane ne ba alƙawarin Allah bane subhanahu wa ta'ala ya bashi nasara akan addini domin Allah ya yi alƙawarin addinin nan zai yi rinjaye da son mai so koda ko mushrikai sun yi don haka in kaga an yaki musulmai misali an kakkashe musulmai to musulman ne aka kashe amma ba musulincin ba kuna ko fahimta musulman ne aka kashe amma ba musulincin ba shi musulunci ba zai taba mutuwa ba hakka ya musa Allah subhanahu wataala shi alƙawarin wannan in ka kalli duniya a yanzu wato ainihin advanced country kasashen da suka ci gaba irin abubuwan da suka tara na yaƙi da kaza ba na jin akwai wata ƙasa ta musulmai wanda take da irin wannan technology yanzu misali ci gaban America ya kai ga America suna da dan wani jirgi da suka yi idan suna so su samu information labarin makiya jirgi ne dududu dan kadai da kasan gwiwan hannu bai fike maran nan ba fur zai tashi yazo ya samu wani wuri ya makale kai baka jinsa ba baka gansa ba baka san ba da abu ba zai dauki labari kuma yana dauka zai watsa tura information gashi ko ko a'a wani abu ne mai kama da lema a cilla shi a sama ya koma ya rumfa mu nan yadda muke zaunan nan zai dauke mu da fuskan kowa da tambarin sa sannan sai kai labari wai har ma ka duba tunani har ma in kuna tunanin eh kun ma tsinkayi yana nan bari a baro shi to kun bare ne kawai shikenan amma ba su yi asarar rai ba ba kashe mutum ba sannan yana daukan hoto yana aika da information kaga ci gaba ne to su ne sai sun ba mu to ashe inda ta karfin kwanji ne za a bi a nuna ba za mu iya ba amma Allah subhanahu wa ta'ala ya dauki gabaran shi ne ya saukar da wannan al'amari kuma shi ne zai kare ta Allah muke roƙo ya datar da mu subhanahu wa ta'ala za mu kwana a nan idan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana arabai zuwa gobe za mu tashi a kan ayata 64 insha Allah subhanaka Allahumma wa hamdik ashhadu an la ilaha illa ant nastaghfiruka wa natubu ilayk akwai tambayoyi masu dan dama da suka zo kamar haka mai tambaya ta farko yace assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina wa malam fatan alkhairi daga awwal malam babana ne ya rasu sai yayi yassa tace gidan ba nashi bane ba mu magada mun san nashi ne to malam ya zamu yi yanzu Allah ya kai malam gida lafiya to wannan matsala ce ai albayinatu ala almudda'i wal yaminu ala man ankara magana ce ta dalili ko hujja idan ta ce ba nashi bane menene dalilin da yasa ya zama ba nasa ba ko kuma idan kun ce na babanku ne menene kuke da shi dalili da yasa gidan ya zama na babanku dole ne wannan gaban shari'a za a je sai a raba ita ta kawo hujjojin na cewa gidan nan ba na dan uwanta bane, ko kuma ku kawo dalilai na cewa gidan nan na babanku ne, na mahaifinku ne. Dan haka kotu sai ta saurari dukkanin bangarorin, an saurara shikenan sai a fitar da magana, shine abin da za ku yi. Mai tambaya ta bice, assalamu alaikum, malam Allah ya kara ma rayuwa albarka. Don Allah malam, sayyidina Abubakar menene ainihin sunan shi? Abdullahi ne ko Abubakar? Naji wasu suna cewa sunan shi Abdullah, wai Abubakar kuniyan shi ne, ka huta lafiya, Allah ya kara ma albarka. So asalin sunan Abubakar ne Siddiq radiyallahu an Abdullah ibn Abi Quhafa. Abdullah ibn Abi Quhafa sunansa kenan, amma Abubakar ma'ana baban sammako, ba wai baban budurwa ba yadda mutane suke faɗa. Idan baban budurwa ne sai a ce Abubakra ko Abubakr baban budurwa, amma Abubakrin baban sammako daga bukuratan wa asila, saboda shi ne ya fara sammako wurin shiga musulunci. Don haka Abubakar kinayarsa ce, kuma ya halatta ko ma baka yi aure baka samu kinaya a dinga kiranka da shi, misali kamar a ce Abu Abdullah ko Abu Umar misali, ko Abu Usman ko da baka da aure. Saboda Aisha radiyallahu anha ana kiranta Ummu Abdullah, kuma bata taba haihuwa ba, Allah ya kara mata yadda. Wannan ma yafi ma da kajerin sunayen da matasa suke sama kansu. Allah kuma ya ce sunan ta'ala bisa lismul fusuqu ba'da al-iman, tarda suna na fasikanci bayan an yi imani. Waye kaji mutum musulmi ne, waye amma ana kiran shi pastor, ba yana faruwa ba. Aya pastor ya sai ka waye ka pastor, kana tunanin ka pastor da ɗan riga da hula can a gargashin kiya, sai ka ga mutum ne gashi masha Allah. To wannan haramun ne, bai dace ba. Koko kaji mutane arna an fito, eh wallahi an fito wallahi, wannan bai dace ba. Ka sa wa kanka suna Abu Hammad misali, Abu Umay suna ne kyau, ka bar wannan suna na fasikanci. Muna fahimta? Wallahu a'lam. Mai tambaya ta gaba ce, assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam lafiya. Malam, yaya zakkan noman damuna da na rani yake? To hadisi abinda ya tabbatar shine abinda ruwan sama ya shayar, fa fihi al-ashr, akwai ɗayan kaso goma. Ma'ana idan ka je kai shuka ruwan sama ya sauka, to za ka bada ushiri ɗaya bisa goma. Shi ko ana ƙidayan shi ne da abin nan wasaƙi, abinda ake ce ma wasaƙi ko shi ne sa'i 60 sau biyar zai bamu nawa kenan? Guda 300. 60 har gida biyar zai bamu 300. To a ƙidayar da muka yi yanzu shi ne, wato a kowane buhu goma za ka bada buhu ɗaya zakka. Ana fahimta? Wani ya noma buhu 300 sai ya tambaye fatawa, aka ce kowane buhu goma zai ba da buhu ɗaya. Kai ya ga abin, shi yana kyashin ya baiwa Allah, amma kuma Allah bai ji kyashin ya bashi ba. Kuna fahimta? Amma idan kai ne kai bar ruwa, to yanzu za a kasa shi, wato gida 40 ne kenan, sai a ba da rabi. Ma'ana ba buhu ɗaya za ka bada ba, sai ka bada rabin buhu, saboda wahalar da kai na kai komo an sake sawwaka maka. An gane? Ma'ana ko da buhu goma ka samu, to in dai bar ruwa kai ba da ruwan sama shukar ta tsuru ba ta ka girbe ta ba, to shikenan ba buhu ɗaya za ka bada cikakke ba, sai ka raba rabin buhu sai ka bada shi. Ina fata mun fahimta. Wannan yake, assalamu alaikum, malam ya ibada, Allah ya sa muna cikin bayinsa salihai. Wannan dai ina ji taimako ne ta rubuto take nema, cewa mijinta yana cikin wani irin yanayi, shagon ma da yake ciki ga kudin haya ga kaza ga kaza ga kaza. Don haka ina ga adda lamban waya, ko dai mace ko namiji ban san abin nan ba, amma na fi tunanin mace ce. Don haka an samu wanda zai taimaka ga lamban waya nan, za a neme ta insha Allah. Mai tambaya ta gaba ce, assalamu alaikum, Allah ya kara wa malam lafiya, amin. Ka yi bayani akan yoyon fitsari. To dan Allah malam, kowace sallah ce mutum zai sake mata alola, kuma sai ka yi wanka, sai ka yayyafi, sai ka yi wa wandanka yayyafi. Ina neman ƙarin bayani a sharuwa lafiya. Indai mutum ya ji abu ya zuba, dole ne an so yanzahu, ya yi ma ainihin wandansa yayyafi, an so ya yi wannan. amma bayanin da muka yi mun ce ayini muna da sa'o'i guda 12 to za a kasa su gida guda 3 idan ya zamana cewa kashi biyun lokacin mutum yake fama da yoyon fitsari to an ce koda ya ji wannan abu ba zai sake zuwa ya sake alola ba saboda akwai nauyi a kansa amma in ya zamana kashi ɗayan uku na lokaci ne misali kaman yoyon fitsarin kawai yana zuwa masa a cikin awa 4 ne cikin awa 12 to an ce duk alola idan zai sallah sai ya sake amma in ya zamana mafi yawancin lokaci to ba 3 biyun uku lokaci wato sa'a 8 kenan yana cikin yoyon fitsarin to an ce in yayi alola ko da fitsarin ya zuba kada ya sake je ya sallah san Allah da Allah ya ansa dan la yukallifu Allahu nafsan illa ma ataha ko illa wus'a mai tambaya ta dab da gaji ta assalamu alaikum malam Allah ya kara maka imani malam mai hukuncin masu yi wa shehun ne sujjada ya tabbata a cikin hadisi annabi sallallahu alaihi yana cewa kada wani mutum yayi ma wani sujjada kada wani mutum yayi ma wani sujjada wannan hadisi ne a cikin sunan kuma malamai sun ce ingantacce ne don haka mutum baya yi wa mutum sujjada sai dai mutum yayi wa Allah subhanahu wataala sujjada domin da sujjadan nan ana yi wa dan adam to annabi shine yafi cancanta da ayyama kuma shi yafi kamata da aga amma idan kuma kace a ai annabi Yaqub misali koko annabi Yusuf mutane da ƴan uwansa da babansa sun masu sujjada sai mu ce eh ai wancan shari'a ce daban amma mu na mu shari'an ta sha banban da tasu muna fahimta tambaya ta karshe wanda ce assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ina mai addu'a ga mahaifin malam Allah yayi masa rahama ya gafarta masa ya kuma albarkaci zuriyarsa ya kuma kare malam daga sharrin makiya tambaya ta anan ita ce malam rai shine zuciya saboda malaman science na cewa rai shine zuciya sannan ina so malam ya fada mana sunan waɗannan kalmomi da larabci heart wato zuciya kenan ita ce qalb lung wato shine ainihin huhu ana kiran shari'atan guda biyu liver ita ce zuciya ana kiranta kabid da larabci intestine wato am'a kayan hanji kenan brain ita ce almukh wato kwakwalwa kidney ita ce ainihin kiliyatain wato koda kenan sannan stomach ana kiran shi batno wato ainihin ciki ai duka waɗannan abubuwa a wurin larabawa aka samu aka zo aka yi translation na shi ya koma turanci yanzu da America ga doctor muna zaune shi a zaune ka tafi Germany ka tafi France suna karatun littafi Ibn Sina har yanzu shine umda jigo ne na karatu a wurin su don haka shine likita balarabe musulmi a duniya na farko wanda tun ma lokacin America kaman ka duba hadarar islamiya su tun lokacin ba su san ma yadda ake ajiye kashi ba domin su sukan yi kashi ne da a daki advanced country da kake gani yanzu kashi ake a tukunya a tara a ajiye sai akwai wata shekara da ake kira shekaran doyi kowa da ya fito da nashi kashin aka zo aka wuyar a bayan gari annoba ta ishi al'umma a cikin gari so duk waɗannan abubuwa daga wurinmu ne aka gani aka yi transforming aka je aka gyara shi sai mutane suna ganin kamar mu ne muka yi tafin daga wurinsu ba haka ba ne sannan kuma ya ce malam ƴan shi'a sun ɗauki sabon salo na yaudara suna taƙiyan cewa wai su ba su zagin Abubakar da Aisha suna cewa ba su yin auren mutu'a kuma sun daina sa baƙin hijabi wai so suke su dawo da martaban shi'a wannan shine dabarar su ɗin da suke yi a yanzu da fatan malam zai wayar da kan al'umma kuma ina barin addu'a daga malam da kuma al'umma nagode Allah ya ba malam lafiya ya kuma ƙara masa ilimi a sharuwa lafiya to dama wannan wani abu ne sananne bagaƙin kayan ko a cikin littafin su ma dama ya haramta sannan kuma wani abu ne wanda yake fitacce sananne duk ɗan shi'an da zai ce maka wallahi tallahi su suna son sahabbai to ba fa sahabban kai da kake magana ba ne waɗannan guda hudun kacal da aka ce da su suka ce duk sahabbai sun yi ridda sai guda hudu Miqdad ibn Amr sannan Ammar ibn Yasir Salman al-Farisi sai wane ne na hudunsu waye na hudunsu ne wato waɗannan guda hudu ɗin dai shi ne zai ce maka wallahi ba mu zagin sahabbai amma duk wani sahabi gaba ɗaya a wurin ƴan shi'a tsinanne ne ba mumini ba ne ko da ya rantse maka ya ce bai zagi ka fita batunsa wannan ba gaskiya ba ne muna fahimta Allah muke roƙo subhanahu wa ta'ala lokaci ya riske mu. Eh, abinda muka karanta daidai, Allah ka bamu lada, wanda muka yi kuskure Allah ka yafe mana, abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana, wanda muke iyawa Allah ka huwace mana, abinda ke bamu tsoro Allah ka mana maganin sa, wannan tsada da muke ciki ta rayuwa Allah ka kawo mana saukinta, makiyaya da manoma Allah ka ba su albarka a cikin kasuwancin su, ke musu albarka a cikin ainihin dukiyoyin su, wadanda suke cikin tsanani Allah ka yaye masu, danda ba su da matsuguna Allah ka ba su, wadanda bashi yayawa yawa Allah ka ba su yadda za su biya, mata da suke akan gwiwa Allah ka sauke su lafiya, samari da ƴan mata da suke neman aure Allah ka hada kowanne da kinin shi na albarka, shugaban kasan nan namu Allah ka bashi lafiya, Allah ka sa ya sauke wannan nauyi lafiya, Allah ka taimake shi akan yin daidai, ka taimake shi akan bin daidai, ka taimake shi akan fadin daidai, ka hada shi da mutane na gari ya Allah, don mutanen da suke da hannu cikin jefa wannan kasa cikin wani irin yanayi, Allah in za su shiri Allah ka shirye su shirin addini, idan ba za su shiri ba Allah ka daura musu abin da ba wanda zai yaye musu sai kai, don mutumin da ya fitine mu Allah ka fitine shi, wanda ya addabe mu Allah ka addabe shi, wanda ya hura mana wuta Allah ka hura masa, don mutumin da ya nemi mu tsiyace mu lalace Allah ka tsaida al'amuransa, kamar da shi na baya ga dangi sai dangi sun ci su bashi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad على آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.